sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 14 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai.
Ana kyautata zaton Prime Minister Britania Boris Johnson yau Litinin zai yi shelar jinkirta dage kullun corona zuwa nan da mako biyu ko hudu. Ta dai gefen kuma a yau Litinin in ce kungiyar kwanciyar tsaro na NATO take shirin tattaunawa da nufin yin bitar dabarun aikinta. An fara sauraron karar da shugabar gwamnatin farar hular kasar Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hanfadar ta shigar a babban birnin kasar na Naypyidaw.
Kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda matsalar tsaro a Najeriya ta fara kaiwa inda ba a taba zamani ba.
Ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantun su ya kamata a ce ya zama tudunmun tsira ga kowa.
Kamar yadda ba a rasa sani ba, yau take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin ceto rayuka ta wajen bayar da gudunmawar jini.
Ka san an ka ce rayuwa ba ta yi sai da jini, kuma yau waɗanda ke buƙatar jini cikin asibitoci daban-daban suna da yawa.
Za kuma a ji wani salon da gwamnatin Najeriya ta kullo da shi don tallafa ma masu tsananin buƙata a faɗin ƙasar. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ke gabatarwa. Amma yanzu bari a fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Ana kyautata zaton Prime Minister Britania Boris Johnson yau Litinin zai yi shelar jinkirta dage kullun corona zuwa nan da mako biyu ko hudu haka. Jinkirta dage kullun na da nasaba da karuwar nau'in Delta na cutar mai saurin yado wanda aka fara ganowa a India. A halin da ake ciki kuma kasar Zimbabwe na shirin sake dawowa da dokar kulle saboda shawo kan cutar COVID da ta barke a kasar. A yau Litinin kungiyar kwanciyar tsaro na NATO take shirin tattaunawa da nufin yin bitar dabarun aikinta lokacin da shugabanninta da suka hada da shugaba Biden na Amurka za su yi wata ganawa a birnin Brussels. A shekarar 2010 ce NATO ta sabunta takardunta inda ta sake zayyana burinta. Barazanar tsaro da kuma kalubalen da take fuskanta sun canza tun daga wannan lokacin a cewar babban sakataren kungiyar Jens Stoltenberg. Ga misali, a manufar dabarun da ake da su yanzu ba a ambaci kasar Sin ba koda da kalma daya, kuma batun sauyin yanayi ma ba a ambace shi ba kwata-kwata. Amma kuma tabbas dangantakar mu da kasar Russia tana cikin wani yanayi na daban a wannan lokaci idan aka kwatanta da inda ake a yanzu, a lafazin Stoltenberg, kamar yadda ya shaida wa manema labarai a ranar Juma'a. A ranar Litinin ne aka fara sauraron karar da shugabar gwamnatin farar hular kasar Myanmar Aung San Suu Kyi da aka hanbarar ta shigar a babban birnin kasar na Naypyidaw akan zargin cin hanci da rashawa da sojojin da suka kwace mulki fiye da watanni hudu da suka gabata suke tuhumarta akai. Suu Kyi, yar shekara 75 da haihuwa, ana tuhumarta da mallakar abun magana maras lasisi da kuma karya dokar COVID-19 lokacin da take gangamin neman zabe cikin shekarar da ta gabata. Lauyoyinta sun shaida wakilanmu suna jiran wannan sauraron karan ya kai zuwa ƙarshen watan Yuli, tunda ga 1 ga watan Fabrairu ake tsare da wadda ta taba samun kyautar zaman lafiya ta Nobel lokacin da aka kifar da gwamnatinta ta demokradiya. Bayan kusan watanni uku da jam'iyyar ta mai rajin demokradiya ta National League ta samu gagarumar nasara a zaben.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yanzu matsalar tsaro ta fara kaiwa inda ba a taɓa zamani ba. Hassan Maina kaina gare ka.
A cigaba da hauhawar matsalolin tsaro da ke addabar kusan duka sassan Najeriya, babban titin tarayya daga Kaduna zuwa Zaria da ma garuruwan da ke zagaye da wannan yanki har ma da birnin na Zazzau mai dimbin tarihi, a halin yanzu na cikin halin firgici daga aika-aikar 'yan bindiga daɗi da ke sace mutane akai-akai. Al'amarin kuma da ke damun tsafin hafsoshi irin su Group Captain Sadiq Garba.
Karu aru-aru a cikin tarihi, a cikin tarihin sojan Najeriya, in ba wani gari da ko kuta yake da tarin sojoji ko tarin makarantu ko tarin wurin ba da horo na soja kaman Kaduna, ba ta da na biyu a Najeriya. To a gaskiya idan aka ce ne kuma ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantunsu, ya kamata a ce ya zama tudun mun tsira ga kowa. To a ce kuma ya zama yanzu wai nan ne masu makarantuwa suna kai hari ga gabansu da iko, a gaskiya abincin fuska ne. Kuma ya kamata hukumomin soja su tashi tsaye idan wannan an kai musu hari ma a gida kenan. Ba wai na ce harin da ake a wasu wurare bai da muhimmanci ba, saboda ka rai duka rai ne, amma shi wannan Kaduna yana zama kamar wada symbol na ƙarfin sojan Najeriya. Bai kamata a bari ana irin wannan.
To ko me gwamnatin jihar Kaduna ke yi akan haka? Tambayar kenan da na yawa kwamishinan harkokin tsaro Mr. Samuel Arwan.
Akwai abubuwa da muke yi amma babu ne wanda zamu so mu yi magana akai.
To amma honorable, idan muka duba muhimmancin wannan hanyar,
tana da muhimmanci. Muna duk wani yunkuri wanda ya kamata a yi domin a samar da ingantacciyar tsaro akan wannan hanyar.
Su dai 'yan bindiga daɗin da ke rawar gaban hantsi ba wani fargaba. A cewar Major General Yakubu Usman, akwai abin da ya jawo haka.
Kamar su waɗannan 'yan ta'adda ɗin ba a hukunta su yadda ya kamata, kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata. Akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda suke a fatattake su, in ma ya kama a yi a yi da su ne ma duk za a iya a yi da su. Sannan kaga za su ji tsoro yanzu za to sun samu ƙarfin zuciya ne ma, wato su ba su damu ba ma har za su shiga kusa da inda sojoji suke horo ɗalibansu, sannan su je kuma cikin ɗaliban makaranta suna kama 'yan makaranta da malamansu. Ina ji sun rena ma wato jami'an tsaron ne shi yasa suke wannan abubuwan.
To sai dai kuma hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce tana fa ɗaukar mataki kuma tana samun nasara.
A total of 686 high profile.
Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar tsakanin watan Afrilu zuwa watan nan na Mayu da muke ciki, kimanin 'yan bindiga daɗi manya-manya guda 686 ne suka kama a sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma a cewar General Yakubu Usman, ba kamun ba a dai yi hukunci.
Abin yi shi ne a hukunta su, an kama su. Ana kama su amma ba su taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da cigaban labaran duniya.
Amurka ba ta shirin taimakawa dakarun Afghanistan da hare-hare ta sama bayan an kammala janye dakarun kasar. Kuma za a takaita kai hare-haren yaƙi da ta'addanci a Afghanistan a lokutan da aka gano wani shirin kai farmaki kan kasar Amurka ko kuma ƙasashen ƙawancen kasar kaɗai, a cewar wani babban kwamandan Amurka a gabas ta tsakiya. Wannan ne kaɗai zai zama dalilin da zai sa mu kai hare-hare a Afghanistan bayan mun bar kasar. Sai dai idan mun gano cewa wani na shirin kawo wa Amurka ko ta ƙasashen ƙawancen mahari. Abinda General Frank McKenzie, kwamandan rundunar Amurka ta tsakiya, ya faɗa wa muryar Amurka kenan a wata hira ta musamman a yayin da yake kan hanyar zuwa yankin a wani jirgin saman sojan Amurka. A bayyana yake, kalamar janar ɗin sun musanta rahotar da jaridar New York Times ta fidda, wanda ya ce ma'aikatar tsaron Pentagon na duban neman izinin kai hare-hare ta sama don taimakawa dakarun Afghanistan a Kabul ko idan wani babban birnin ƙasar na tattare da haɗarin faɗawa a hannun 'yan Taliban. A ranar Lahadi ne ɗan wasan ƙwallon tennis star Novak Djokovic ya yi nasarar doke Stefanos Tsitsipas na ƙasar Greece a wasan cin kofi na French, wanda hakan ya sanya ya zo na 19 a wasan babban slam na 6-7, 6-6, 6-4. Ina son miƙa goyiyata zuwa ga ƙungiyata da 'yan uwana da mai horas da ni, Djokovic ya ce bayan ya yi nasara. Ya ƙara da cewa duk da wasan yana da matuƙar wuya a bayyane da kuma ƙwaƙwalwa, ya san cewa zai iya nasara. Wasan da ya kai kashi 5 ya kai tsawon awa 4:11, bayan da Djokovic ɗan shekara 34 ya samu dawowa bayan ya rasa kashi biyu na farkon wasan, cikin abin da ya kira da abin farin ciki ne ga jama'a. Bayan kammala wasan, Djokovic ya miƙa kambun nasararsa ga wani matashi mai goyon bayan shi.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa, inda za a ji wani rahoto kan ranar yau wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin ceto rayuka a faɗin duniya ta wajen bayar da gudummawar jini da kuma karrama masu bayarwa. Salabar ma gare ka.
Akwai waɗansu mutane babu jini gare su, haka ne suna gidan likita ko kwanciyar hannun Allah ne.
Ɗaruruwan mutane ne suka hallara a cibiyar kula da tattara gudunmuwar jini Centre National de Transfusion Sanguine CNTS a takaice ta babbar asibitin Yamai a ɗazu da hantsi, domin halartar wannan gangami da ke hangen ankarar da jama'a fa'idar bada jini a albarkacin ranar masu bada jini ta duniya. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi mana ƙarin bayani akan mahimmancin wannan rana ta 14 ga watan Yuni.
Ka san an ka ce rayuwa ba ta yi sai da jini, kuma yau waɗanda ke buƙatar jini cikin asibitoci daban-daban suna da yawa. Lokacin da ake son mutane su ba da jini suna ɗare-ɗare. Wannan rana za ta ba mu dama kira ga mutane gaba ɗaya na ƙasa, ga duk wani wanda ya san yana da lahiya, yana cikin halin ba da wannan jinin, ya zo ya ba da jini.
Uwar gidan shugaban kasar Nijar Hasha Hadiza Muhammad Bazoum, wacce ta jagoranci wannan biki, ta yi kiran jama'a su mai da hankali akan wannan aiki na ceton rayuwa, wanda ta ce cike yake da ɗimbin lada.
Ina farin ciki yau da Allah ya kawo ni da kaina na ba da jini, na taimaki masu malati. Kuma kiran da gare ni, ina kira duka da matasa da samari da maza da mata da wanda yake da ƙarfi ya ba da jini, ya zo ya ba da jini. Don ba da jini akwai lada, ka zo ka ba man mutum jini ko ka cece shi daga wani ciwo ko ka cece shi ba daga mutuwa. Kenan babban lada ne, ina kiran kowa da kowa ya zo ya ba da jini.
A take, wasu daga cikin mahalarta bukin suka amsa kiran na makunta. A shidan Chef Saidu Abdulrahman Jallo, Hafsan soja ne da ya je ba da jini.
Ga lissahi na, ba sai da bindiga ne ake kare lahiyan jama'a. Ko ba da jini ma taimako ne irin namu na jami'an tsaro. Soja da yawa akwai masu buzuwa su ba da jini don su taimaka ma al'umma.
Hukumar lafiya ta duniya OMS ta bayyana cewa yawan masu ba da jini ya karu a 'yan shekarun nan a nan Nijar, daga mutum 158 a shekara zuwa 168. Lamarin da ya sa mahukuntan kasar kullo da matakin karfafa gwiwa ga irin waɗannan mutane ta hanyar basu lambobin yabo. Hamidu Bulhassan Anza, wanda ya shafe shekaru 42 yana ba da jini, na daga cikin waɗanda aka karrama.
Una haihuwa wata rana masala da kwai sai an samu jini, yara kankanan ciwon masasaran nan su kuma yana sa su rasin jininsu, suna so jini. Duk wannan abubuwa shi ne ya sa ni tun 79 shekara 42 ina ba da jini.
A albarkatin zagayowar wannan rana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci gwamnatocin ƙasashe su ƙarfafa ayyukan waye kan al'umma a game da mahimmancin ba da jini akai akai kuma don raɗin kai da raya duniya ta hanyar tanadin jinin da zai wadaci buƙatun marasa lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda ganin halin da ake ciki, gwamnatin ƙasar ta bullo da wani sallo na agaza ma masu tsananin buƙata a jihohin ƙasar. Abdulwahab Muhammad gare ka.
A jawabinta na kaddamar da shirin, ministan agaji Sadiya Umar Faruk ta ce shirin an bullo da shi ne domin rage talauci da kuma samar da ayyukan yi wa matasa a ƙasa.
Abin da ya kawo ni jihar Bauchi shine in kaddamar da bada takardar daukan aiki da kuma tablet na wa'anda za su je su mana monitoring programs mu na National Social Investment Program. Wannan program ne wanda ake shi a duka fadin kasar nan, kuma su wa'annan mutane da aka zaba su ne za su je lunguna kayuka su tabbatar da cewa abubuwan da ake yi ana yin su a bisa kan tsari.
Kike jin abin zai yi tasiri?
Muna kira zaton zai tasiri saboda sai da aka yi training din su. Su wa'annan mutanen da aka zaba aka sa wannan aiki an ba su horarwa, an horar da su, kuma yanzu ma za a kara gwada su a ga cewa in za su iya yin aiki akan yadda ya kamata.
Mai kula da shirin a jihar Bauchi, Hajiya Amina Katago, ta yi karin bayani dangane da yadda shirin ke gudana a jihar ta Bauchi.
Wato shiri ne da ita mai girma ministan Humanitarian Affairs Hajiya Sadiya Umar Faruk ta zo kaddamarwa akan masu sa ido bisa kan ayyukan mu na social investment programs wanda ya hada da Empower, the school feed, wato ciyarwa na yara makaranta, da conditional cash transfer da ake ba mutane 10,000 ko wani wata biyu, da kuma jeep wato shine trader money da market money. Wa'annan mutane an zo an kaddamar da su ne saboda za su bi duka kauyuka, lunguna, da duk inda muke da masu cin gajiyan wannan shirin domin su sa ido, mu rika samun report, muna sani inda akwai matsaloli a yi kokari a gyara. To dalilin da ta zo kaddamar da wa'annan mutanen kenan, an ba su wasiƙun su na aiki, an kuma ba su tablet na hannu wanda za su rika dubawa suna aika reports Abuja. Mu ma a matsayin mu na jiha social investment program, mu ma za mu sa ido akan su masu sa idan, mu tabbatar da cewa wannan program din bai samu na kasu a ko ina ba.
Waɗanda za su gudanar da shirin sa ido kan shirin a Bauchi sun toba albarkacin bakin su kan batun.
Sunana Muhammad Ahmad Liman daga cikin garin Bauchi, kuma ina ɗaya daga cikin beneficiary na wannan program na abinan da ta federal government wanda suka zo da shi, wanda da su yaƙi da yunwa da talauci a tsakanin al'umma. Saboda haka muna godiya, muna kuma jin daɗi mai irin wannan gudumawa da federal government ta bayar.
Alhamdulillah, muna godiya Allah tabaraka ta'ala da ya bamu wannan independent monitor din. Allah ubangiji ya saka mu shugaban kasa da gwamnatin Bauchi da alkhairi, mun gode.
Kin san inda zaki amfani da wannan na'ura da aka baki?
Na sani insha Allah, sun bamu ne akan mu rinka duba abubuwan da zamu je mu gani a cikin makarantu da ake kai abinci, na mu gani wani irin abinci suke kaiwa, yayi ko bai yi ba, mu duba mu kalla mu gani mu rubuta mu tura mu gani.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum, barkanku da kasancewa cikin koshin lafiya. Ta da fatar Allah ya muna jagoranci baki daya, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu fara duba irin halin da kwalejojin horar da malamai ke ciki a Najeriya. Idan ba manta ba, 'yan kwanakin baya ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta umurci sababbin kwalejojin horar da malamai guda 6 da ta kirkira a kasar da su fara aiki cikin gaggawa, kana su samar wa kansu kudaden da za su fara aiki, wanda masana ke ganin cewar a tarihin ilimi a duniya ba a taba samun irin hakan ba. Hasali ma suna ganin cewar gwamnatin Muhammadu Buhari da mukarrabansa ba da gaske suke ba akan batun maido da martaba ilimi a kasar. Abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi muna nazarin halin da sabbin makarantun suke ciki da kuma makomarsu a ƙarƙashin wannan gwamnatin.
samar da malamai idan muka dibe shi ta kowane fanni muka kalle shi za mu tarar da cewa ci gaban ƙasa ko kuma ainihin gimshikin ƙasa ya dogara ne kacokan akan samar da malamai domin malamai su ne suke samar da kowane ɗan ƙasa da zai ma ƙasa aiki malamai su ne suke shirya su ne suke tsara ƙasa idan an samu malamai ingantattu a ƙasa babu shakka ana samun ingantaccen gudanar da ƙasa idan muka duba akwai masanin da yake batun cewa idan kana son ka fahimci abin da ƙasa take ciki kawai kai tsaye ka zo ka duba ka gani ka ga malaman ƙasar nan yaya suke duk yanayin da zaka samu malaman ƙasar a ciki in kyakkyawan yanayi ne zaka isko ƙasar na cikin kyakkyawan yanayi na gudanarwa in malaman ka isko akwai kalubale ko kuma akasi ga gudanar da ayyukan su da yanayin su tabbatan haka nan zaka isko ƙasar so kaga idan munka dibi aikin samar da malamai wannan kamar muna magana ne akan aiki na shimfidar ko kuma na shimfida ƙasa yadda ƙasa za ta kasancewa da kuma yadda za a gudanar da ita wannan shine a takaice kuma idan munka dibi yanayin da ƙasa mu Najeriya take ciki a yanzu za mu iya alaƙanta abun kacokan akan yadda ilimi ya fara ko kuma yadda ilimi ya kama taɓarɓarewa wanda yake shi ya asasa duk matsalolin da ƙasar take ciki a yanzu
Malam Musa Usman kenan malami a tsangayen nazarin aikin malanta a Jami'ar Jihar Sokoto yake bayani akan muhimmancin nazarin aikin malanta bisa ga muhimmancin makarantun koyar da aikin malanta ne yasa gwamnatin Najeriya a shekarar bara ta kafa kwalejojin ilimi na tarayya guda shida daya a kowane daya daga cikin yankin siyasa shida da ke kasar wadda ke yankin kudu maso kudu ta fada jihar Edo ta kudu maso yamma ta fada jihar Osun sai ta kudu maso gabas ta fada jihar Ebonyi na yankin arewa kuwa ta yankin arewa maso gabas ta fada jihar Bauchi ta arewa ta tsakiya a jihar Benue yayin da ta yankin arewa maso yamma ta fada a jihar Sokoto waɗannan makarantun a cewar Dr. Musa Haruna Jada na kwalejin koyar da aikin malanta ta Shehu Shagari da ke Sokoto ba za su rasa alfanu ba
za su taimaka ta hanyoyi biyu na ɗaya kafan makarantun nan ya gurguso da gwamnatin tarayya kusa da jama'a saboda a yankunan a waɗannan yankuna musamman inda aka kafa makarantun in ka lura da babu irin waɗannan makarantun na tarayya a wannan jihohin ko yankuna din abin ko wannan jihohin da aka kafa waɗannan makarantun din don haka kafa waɗannan makarantar ya gurguso da gwamnatin tarayya kusa da jama'a na biyu za su ba da za su taimaka mu idan waɗannan makarantun musamman inda ake da na jiha haka za su taimaka mu wajen cimma wannan manufa ta samar da isassun malamai ƙwararru wanda za su ba da gudunmawa ta wannan aikin na koyarwa wanda kuma ana son insha Allah zai kawo ci gaba ga ƙasa
to sai dai gwamnatin Najeriya bayan ta samar da shugabanni ga waɗannan makarantun abinda ke gaban su shine so mu aiki amma fa so mu aikin yana tattare da kalubale tamkar yadda shugaban kwalejin da ke arewa maso yammacin Najeriya Professor Umar Faruk Zaki ya furta a wata ziyara da ya jagoranci kaiwa a fadar gwamnatin jihar Sokoto musamman ganin cewa kwalejin ta kudurci samar da kusa-kusai na koyon sana'o'i
The main challenges of such courses are the expensive workshop facilities requirements which might be difficult to acquire especially at the hiccup stage like ours.
Babban kalubale ga waɗannan kusa-kusai shine kayan aiki da suke bukata waɗanda ke da wahalar samu musamman a farkon asasa makaranta irin tamu. Wahalhalun bayyana suke idan aka yi duba da yanayin da muke ciki na rashin komai a ƙasa. Har yanzu ba a bamu kuɗin so mu aiki ba makarantar ma ba ta da wani tanadi a kasafin kuɗi na shekara ta 2021 abinda ya sa ba ta da kason kuɗi na yin aiki babu motocin hawa na zirga-zirga babu ofisoshi na gudanar da ayyuka kuma babu albashi da zai bamu ƙwarin gwiwa mu da iyalanmu kuma dole ne mu yi duk abin da za mu yi mu soma ɗaukar ɗalibai nan da zuwa watan Oktoba na wannan shekara
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da kuma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sautin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam, to shi mara ilimin fako.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani, jihar Zamfara, yake salam VOA Hausa. Hakika matsalar tsaro da ke ƙara tsananta a arewacin Najeriya abin damuwa ne, da fatan mahukuntan ƙasar za su yunƙuro domin kawar da wannan matsala da ta addabi al'umma, ganin damina na ƙaratowa. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Maryam Aminu Kano mai da Garko, ta ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna maraba da zagayowar ranar bada jini ta duniya, da fatan za mu yi amfani da ita wajen baiwa marasa lafiya masu neman taimako. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi, Najeriya kenan, gida tsoro, hanya tsoro, kasuwa tsoro, gona tsoro, makaranta tsoro, wurin ibada tsoro. Gaskiya dole fa sai shugabannin mu sun miƙe tsaye domin kawo ƙarshen wannan matsala ta tsoro da ke ƙara tsananta a ƙasar tamu. Tun lokacin yin hakan bai ƙure musu ba. Allah ya kyauta. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa, salam VOA Hausa, yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara don ba da gudunmuwar jini ga waɗanda suke buƙatar jini. Hakika wannan rana tana da muhimmanci a rayuwarmu, da fatan 'yan uwanmu za su yi amfani da wannan rana wajen ba da gudunmuwar jini ga waɗanda suke buƙata a duk inda suke. Allah ya kyauta. Saƙo daga Muhammad Ibrahim Martina daga jihar Yobe. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Yusuf Bazuka Meleda, Walalo, jihar Bauchi. Ya ce sace mutane 8 a wata unguwa a Zaria da ke jihar Kaduna da 'yan bindiga suka yi. Hakan abincin da Allah wadai ne. Allah ya raba nagari da mugu. Amen. Daga nan kuma sai wasiƙar mu ta ƙarshe da ta fito daga Abubakar Kawo Girgin, ya ce salam VOA Hausa. Muna masu jan hankalin al'umma da su taimakawa marasa lafiya da kyautar jini. Albarkacin wannan rana ta bayar da jini ta duniya, ganin yadda masu buƙatar jini ke yawaita a cikin asibitocinmu. Allah ya ba mu lafiya baki ɗaya.
Kafin mu ƙarƙare, ga Hanifa da labaran duniya amma a taƙaice.
Cewa ana kyautata zaton Prime Minister Britania Boris Johnson, yau Litinin zai yi shelar jinkirta dage kullun corona zuwa nan da mako biyu ko hudu. Ta ɗaya gefen kuma a yau Litinin din ce kungiyar kwancin tsaro na NATO take shirin tattaunawa da nufin yin bitar dabarun aikinta.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan za a ji mu anjima can a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa, wadda ta tayar da gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada shi, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.